لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة
الله منا كان جد يمود بوديك الله سبحانه وتعالى ونجك هو وصل يوم تاسعي صوم ونرانا يوم شاؤه ga wata Ramadan shekara 1446 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda har ilo yake daidai da shawar ku ga watan Maris shekara 2025 miladiya mun kuma haduwa a wannan majalisi na masjidin sunna akan titin Sardauna cikin garin Azhar a jihar Bauchi inda muke jin fassara da ma'anonin ayoyin Alqur'ani mai girma karatu hali wana karatu cikin rantu sahani ila ma'ana alquran ta shekau Abu Bakar Muhammad rahimahullah Allah bawan Allah ta'ala ya bar wafa je mun sai a cikin aya ta karshe ta cikin suratul fath aya ta 29 ba mu kammala ta ba lokaci yayi don haka zamu ci gaba da inda muka tsaya aya tana magana ne akan shaida guda biyu da Allah subhanahu wata'ala yayi a bangarorin guda biyu ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya ba da shaida ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da siffarsa cewa shi manzon Allah ne bangaren guda kuma sai Allah ta'ala ya ba da shaida ta yabo akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadanda Allah madaukaki ya siffanta su su masu tsanani ne ga waɗanda suke kafirai amma tsakanin su masu tausasawa ne kuma Allah ya ambaci siffarsu da ake gane su a cikin At-Taura cewa zaka gansu suna masu ruku'i suna masu sujuda suna bidan falala ta Allah da kuma yardarsa alamunsu yana bayyana a fusakensu na hasken imani kamar yadda a ranar alƙiyama masu imani za su tashi suna masu hasken fusake Allah ce min athar sujudi daga guraba na sujuda Allah ta'ala ya ce zalika masaluhum fit tawra wannan shine misalinsu a cikin At-Taura ma da Allah ta'ala ya ambata kenan darajar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ta kai hatta a cikin littafin magabata littafin annabi Musa alaihi salam tun gabanin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda aka bada labarin zuwan annabi a cikin At-Taura da Injila haka nan Allah ya bada hassifofi na waɗanda za su zauna tare da su wannan yake nuna mana gaya tantancewa da Allah subhanahu wata'ala ya yi na waɗanda irin mutane ne za su zama su sahabban wannan annabi mai daraja bari ta shi da yake da ƙimar da yake da ita an ambace shi a cikin At-Taura da Injila hatta su da za su zauna da shi sai da Allah ta'ala ya ambace siffofinsu su ma a cikin At-Taura da Injila da nassin Al-Qur'ani wannan yabo ne da gayar tazkiya da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma wannan fiyayyen ƙarni waɗanda suka samu rabauta da zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zalika masaluhum fit tawra ay sifatuhum fit tawrati alkitab alladhi unzila ala musa to ba at-taura dai ba hallin jila Allah ya bada kwatancen su wa masaluhum fil injil Allah ta'ala ya ce misalin su kuma a cikin linjila su sahabban annabi kazar in akhraja shata'ahu kamar shuka ce wanda ta fidda rassanta ganyayenta suka fara fita kamar misali in bishiyar dabino ne ashaqaw shine firaqun nakal rassanta da za su so mafita wanda daga ciki kuma ƴaƴa su ma sai su fita. Qala Qatada, Qatada ɗaya daga cikin almajiran Abdullahi ibn Abbas, manyan malaman tafsiri na Hijaz, yake cewa ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama fil injili maktubun annahu sayakhruju qaumun yumbituna nabata zarqi. Wato sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin Najila an rubuta su cewa wasu mutane za su fito waɗanda suke tsirowa kamar yadda shuka take tsirowa, haka bayyana su take kasancewa. Ya amuruna bil ma'ruf, suna yin umarni da kyakkyawa, wa yanhauna anil munkar, kuma suna yin hani daga mummuna. Imam Qatada yace haka Allah madaukaki ya bada siffar su a cikin Najila. Kaga nan da Allah yace kazartu akhraja shaqa'ahu, kamar shuka ce wanda rassanta suka fito. Fa'azarahu, sai ya karfafe shi, wato rassan sai suka karfafe ita wannan shuka. Ai Allahu wa a'anahu fastaglaba, sai ma wannan reshen ya zan yayi kauri. Fastawa ala suqihi, ya kuma daidaita akan tushensa. Ai qawiya wastaqama, ya daidaita ya mike ala suqihi akayin tushensa. Ai usulihi, tushen da yake fitowa wanda daga jikinsa ne rassan suke fita. Jam'u sakin kenan, kaman qabdi. Yujibu zara'a, duk lokacin da shuka ta kai irin wannan yanayi, misali kaman a ce shukar dibino, kai bar ta dibino, duk wata shuka da ake yi wadda take fitowa ta yi kara, daga lokacin da shuka ta kullo a hankali take kullowa, tana dan yin miƙewa karanta ba shi da ƙarfi, can kuma sai ka ga rassanta sun soma bazuwa, rassan suna fita, suna fita, wanda ƴaƴa za su iya fitowa a jikinsa, kuma sai ka ga a hankali shi wannan tushen karan kenan, ko kuma asalin bishiyar tana yin ƙarfi, tana yin ƙarfi. Duk lokacin da ta kai wannan sifa, yu'jibu zurwa'a, waɗanda suke manoma da suka shuka abin sai ya dinga ba su sha'awa. Ai zira'ahu da husnihi, wannan shuka sai ta riƙa ba su sha'awa saboda kyanta. Wannan shi ne siffa na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Matsala sahabata radiyallahu anhum bi zalik, Allah ya musalta ya siffanta sahabban annabi da wannan ne, la'annahum bada'u fi qillatin wa dha'fin, domin a farkon lokaci da annabi yake kiransu a Makka sun so mu bayyana ne cikin karanci da kuma rauni. Buya ake yi a gidan Daru Arqam ibn Abil Arqam, ana buya ba a fita a hallar a gidan sai lokacin da yake da asubahi duku-duku, ko kuma da dare idan duhu ya shiga. Amma da rana sahabbai ba sa zuwa gidan kai tsaye, gudun kada mushrikan Qurayshawa su gane ina ne suke taruwa a afka musu lokaci guda. Farkon da'awa nan ne makarantar farko, kaga suna cike rauni. A lokacin wanda ya bayyana musuluncinsa ana azabtar da shi, sai dai idan gatarsa ta hana a azabtar da shi, danginsa sun zo sun kare shi, kamar yadda dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Banu Hashim suka fito suka ba shi kariya, kamar yadda sauran ƙabilu ma waɗanda suke da tasiri suka ba da kariya a ƴaƴansu. To kaga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun bayyana suna masu rauni, kuma kaɗan kaɗan hakanan lamarinsu ya fara. Kamar yadda shuka ita ma tana fitowa ne ka ganta ƙarama, kuma tana da rauni, daga kakama za ka iya tusge ta, ko da kuwa dashe ne na bishiya. Fa katharu, amma sai suka yawaita. Wa qawu ala ahsanil wujuhi, kuma suka zan sun yi ƙarfi a fiska mafi kyawu, suka zan kowa za su iya tunkara, har sai da suka yi girma da aka ce yu'jibu zurra'a, duk wani mumini in ya ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ƙara sha'awarsu, saboda tsayin daka da suka yi wajen biyayya ga Allah, tsayin daka da suka yi, da kyakkyawan misali da suka buga wajen taimakekeniya, da kuma kyakkyawan misali da suka kafa wajen biyayya ga Allah da manzonsa. Imam Malik ibn Anas rahimahullah yake cewa wato an-nasara idza ra'u sahabatan ladina fatahu sham qalu wallahi la ha'ula'i khairun min al-hawariyina fima balagana. Imam Malik ibn Anas ya rawaito cewa Kirista waɗanda suke ƙasar Sham, ƙasar Syria har zuwa Philistine tana ƙarƙashin Romawa ne a lokacin. To da aka ci su da yaƙi aka kama waɗannan wajaje, to Kiristan da suka rage suke zaune a wajen, in sun ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka je suka ci waɗannan garuruwan Sham da yaƙi, suka ci Dimashqa, sannan suka ci Al-Hiyara da sauran biladul Sham, to in sun ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai su rika cewa wallahi la ha'ula'i khairun min al-hawariyina fi ma balagana, cewa wallahi waɗannan mutanen yadda muke ganin su da tsayin da kansu da kankan da kansu da tsananin biyayya ga Allah da manzonsu da suke yi sun fi hawariyawa daraja cikin labarin da yanzu suke mana hawariyawa. Hawariyawa dai mun san su ne wa asfiya wa Isa alayhi salam, sahabban Annabi Isa alayhi salam. To kaga su Kirista ne, amma sai suka ga abinda suka ga tattare da sahabban Annabi sai suka ce suna gani waɗannan darajarsu ta fi darajar hawariyawa. A irin labarin da suka samu na hawariyawa ba su aikata irin abinda muka ga waɗannan suna yi ba, kuma abinda suka faɗa shaida ce ta adalci kuma shaida ce ta gaskiya. Tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fiyayyen annabawa, fiyayyen manzanni, fiyayyen halitta ta Allah. Don haka waɗanda Allah ya zaɓa su zauna tare da shi su ne fiyayyu, su ne suka fi kowa daraja a cikin waɗanda suka zauna da annabawa. Ba waɗanda suka zauna da wani annabi wanda darajarsu ta kai darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kaga wannan khidabi ne da ake yin sa mubasharatan li ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, aka bada khairiyya a gare su. To don haka wannan sifa ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata yu'jibuhu az-zura'a, irin wannan shuka sai ya zamanto manoma tana ba su sha'awa, ma'ana duk mai san Allah zai yi sha'awa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma sai Allah ta'ala ya ce ya sanya su a wannan sifa ne su zamanto kaɗan kaɗan suna fitowa suna masu rauni har su kai ƙololuwar darajarsu liyajiba bihimul kuffara, domin ya sanya takaici game da su ga kafirai, don a sanya fushi ga kafirai game da su. To wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata ba ana nufin Qurayshawa kawai ba. Eh na'am, Qurayshawa su ne waɗanda suka ƙi sahabban Annabi da farko, waɗanda suka nuna gaba, suka yi nufin ma su ƙarar da su kafin musulunci ya bayyana. Amma kuma waya aballahu illa an yutimma nurahu walau karaha al-kafiruna, Allah ya ƙiya sai da ya cika haskensa. Kuma ta hannun sahabban da suka dafawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kaga sahabbai a idan su mushrikan Qurayshawa suka kai ƙarfi, suka kai ƙarfin da ba a isa a musu kome ba, kuma suka samu rinjaye akan Qurayshawa, wasunsu a cikin Qurayshawa suka mutu da takaicin sahabbai. To don haka nan da Allah ta'ala ce liyajiba bihimul kuffar, daga wannan aya ne Imam Malik ibn Anas ya istinbati bi takfirir rawafid li'anna sahabata yubidunahu. Imam Malik ibn Anas yayi kyakkyawan istinbati wanda maluma a zamaninsa da waɗanda suka zo baya suka gamsu da wannan istinbatin da yayi, cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga siffarsu a Taura, ga siffarsu a cikin Injila, kuma a ƙarshe sai Allah ta'ala ce liyajiza bihimul kuffar, domin wato a sanya takaici ga kafirai game da sahabbai, kafirai su zamanto suna jin haushi da takaicin sahabbai. To sai ya ce kenan, ashe duk wanda ya kasance yana jin haushi, yana jin takaici game da sahabban manzon Allah kafiri ne, shi yasa ka yace rafida waɗanda suke ƴan shi'a inji imamu malik imamu anas dangane da wannan aya sun zama kafirai me yasa ka saboda suna gaba da sahabban manzon Allah abinda Allah ya faɗa ke ne yace la yadiga bihimul kuffar ashe ba wanda za a sanya masa takaici ya rika jin takaicin sahabbai yana gaba da su sai wanda yake kafiri kuma istinbadi ne wanda yake mai kyau malamai sun goyi bayan sa akan wannan istinbadi ne wato la yadiga bihimul kuffar ma la ta'alluqu bi ma'dudin dalla alayhi ma qablahu ay shubbihu bi dhalik Allah ta'ala ya kamanta su da wannan sifa wa'ada Allahu alladhina amanu Allah yayi alƙawari ga waɗanda sun kai imani wa amilu salihati minhum kuma suka yi kyakkyawan aiki daga cikin su maghfiratan wa tagafara wa ajran azima da kuma ladan wanda yake mai girma shine aljanna wannan aya ta nuna kima da daraja na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ambata hatta a cikin littattafan farko Allah madaukaki ya ambata sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ce ma'asumai bane ba a ce ba sa yin laifi ba sun yi laifuka amma ba irin laifin da mu muke aikatawa sun yi kurakurai a cikin rayuwa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam abin da muke imani da shi shine ba wanda yake ma'asumi wanda aka kare shi daga laifi in banda manzannin Allah su ne wanda suke da isma ma'asumun ne amma mu annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullukum khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun dukkaninku masu kuskure ne amma mafi alherin masu yin kuskure su ne masu tuba su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala don haka ba a ce sahabban manzon Allah ma'asumai ne kamar yadda rafida su suka ismantar da imamansu ba su a wajensu imamansu ma'asumai ne kamar yadda manzanni suke ma'asumai to mu ba mu da wannan i'tiqadi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma'asumai ba ne babu inda aya ta alqur'ani ko hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya nuna cewa su ma'asumai ne innama za su iya yin kuskure a cikin rayuwa Allahumma illa suna da wata daraja wanda suke da matukar guje ma kuskure ba sa ganganta shi sai dai idan a matsayinsu na insaniya kuskuren ya bujiro musu nan kuma daga sun gane suka yi gaugawa da nadama kai dadai din da suka yi ma kullum idan sun yi dadai ma a cikin jiye ma kansu suke yi suna kuka suna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe musu kamar yadda yazo a cikin aya manzon Allah ya fassara wa ummul mu'minin Aisha da Allah subhanahu wataala yake ambata walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusaruna fil khayrati wa hum laha sabiqun da Allah madaukaki ya ambata dangane da waɗannan ummul mu'minin Aisha cikin hadisin Bukhari da ya inganta tace ya manzon Allah su ne waɗanda suka yi shagiya suka yi ƙarya suka yi zina su ne waɗanda Allah yake nufi sai ce a'a abinda ake nufi anan walladhina yu'tuna ma ataw waɗanda suke yin ibada ne inji manzon Allah suna yin azumi suna zakka suna yin sallah da sauran ayyukan alkhairi a yayin da suka yi waɗannan ayyuka don neman yardar Allah kamar yadda manzon su ya koyar walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun suna yin aikin kirki amma zuciyarsu tana cikin tsorata tana cikin firgici annahum ila rabbihim raji'un cewa za su koma zuwa ga ubangijinsu shin za su samu waɗannan ayyukan an karɓa ne ko ba a karɓa ba yayin da suke aikin kirkin ma suna jin tsoro suna kuka suna roƙon ubangiji dacewa dan ba su sani ba shin aikin nan za su samu ribarsa a kiyama to kaga wannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan da waɗanda suke koyi da irinsu Allah ya ba mu ikon koyi da su don haka abinda Allah ya faɗa dangane da sahabbai idan ma har wani abu ne ya faru a tsakaninsu to ahlus sunna wal jama'a abinda malaman ahlus sunna wal jama'a tun da can har yanzu suka yi koyarwa a kai shine kai kokarin sama musu uzuri a cikin duk abin da kaga ya faru a tsakaninsu kuma idan har wani abu ya faru a tsakaninsu na wata jayayya ko abin da ya kama da haka kame bakinka dan baka isa tsoma baki a cikin abin da ya faru a tsakaninsu ba sai ka nema musu kuma mafita mafita mai kyau yanzu ko azamantakewa dan kirki da babansa da mamansa sai suke yin mushajara shikenan sai ya ce amma dai baban nan matsiyaci ne ya matsawa mama ko kuma ya ce wannan maman ba ta da kirki butulce tana butulci a baba ai kage san ba mutumin kirki ba ko da ya ga wani abu ya faru tsakanin su shiru yake yi yayi kokarin sa in ma har wani ne zai magana kan iyayensa sai ce ina ruwanka kage kaza da kaza sai nema musu uzuri to mahaifanka ma kenan wanda sahabban manzon Allah sun fi su daraja a wajen kowanne musulmi don haka abin da ya faru tsakanin su shiru ake yi innama abinda Allah subhanahu wata'ala ya ambata da yayyabo akayin al-muhajirun yayyabo akayin al-ansar abinda da yace lil fuqara alladhina ukhruju min diyarihim ko
amwali
da Allah ya faɗi cewa waɗannan daga cikin fai'a a basu sai kuma ya adafi yace walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana kaga al-ansar kenan to sai kuma Allah sai ya adafi waɗanda baya cikin muhajirun da ansar shi ma ya shiga cikin wannan hukuncin amma da sharadi sharadin shine walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wanda zai fada cikin hukuncin fai'a a bashi daga cikin muhajirai da aka soma fada akai adafi da ansar sai kuma akai adafin musulmin da ya cika wannan sharadi waɗanda suka zo a bayan muhajiruna da ansar yaqulun su kuma suna cewa rabbana ghafir lana Allah ka yafe mana kurakuran da muka yi rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kuma Allah ka gafarta ma ƴan uwanmu da suka riga suka wuce cikin imani su ne sahabban manzon Allah almuhajiruna wal ansar su ma Allah ta'ala ka gafarta musu kaga ashe ko har ma suna cewa wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu ya Allah kada ka sanya wani kullata wani kwafe wata gaba a cikin zuciyarmu game da waɗanda suka yi imani ma balle sahabban annabi to kaga wannan sharadin shine mutum ya fada cikin fai'a a cikin nan ma Ibn Hazm al-Andalusi yayi istinbatin cewa dangane da wannan aya rafida da suke zagin sahabban manzon Allah haramun ne su a basu daga cikin fai'a me yasa ka saboda Allah ya sanya sharadi su kuma sun saba ma wannan sharadin su mai makon su musu su rahama musu su nema musu gafara zagin su suke yi suna tsine musu waɗanda Allah ta'ala yayyabo a kansu ya musu alƙawarin aljanna da ayoyi da nassosi na alƙur'ani sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayyabo a kansu yace la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifa hadisi ne ingantacce da Imam Bukhari ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ku kuskura ku zagi sahabbaina wani abu ne ya faru a zamanin sa sai waɗansu za su yi magana akan sahabban annabi sai annabi ya musu kashe ni yace kar ku yarda ku zagi sahabbaina yace ina muku rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa da a ce za ku ciyar da kwatankwacin dutsen Uhud duka zinari ne ku ɗauka ku bayar da shi fi sabilillahi dan neman yardar Allah to wannan ladan da za ku samu a wajen Allah bai kai ladan mudin nabi da su sahabban nan suka bayar saboda Allah ba kai bai kai rabinsa ba ma in ji annabi ka duba girman dutsen Uhud to mudin nabi rabin mudin nabi da sahabin annabi ya ɗauka ya bayar waɗannan as-sabiquna al-awwaluna suka ɗauka suka bayar waɗanda suke gwagwarmayar farko a Makkan nan suka samu imani ya tabbata a cikin zuciyarsu a cikinsu kuma akwai Abubakar akwai Umar akwai Uthman akwai Aliyu radiyallahu anhu to yaushe kuma zaka ce zaka zagi irin waɗannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da zaka yi ba zaka kai kamar yasu ba saboda Allah subhanahu wataala ya ba su wata afdaliya wanda wani bai taɓa samun irin ta ba don haka sahabban annabi dai ko ka so su ko ka ƙi su Allah ya ba su darajar su ba anan alqur'ani dai ba a at-taura ma Allah ya ce gashi ya bada bayani akan su zalika masalahum fit taura yace wa masalahum fil injili don haka duk wanda yake gaba da su sai mu ce mutu bi gaizikum falyamdu bi sababin ila samaa'i ma yaqda falyanzur hal yuhibbuna kayduhu ma yajin takai ya kashe kansa yaga in ya kashe kansa zai sa sahabban annabi su daraja su tai kasa wallahi daraja su bala tai kasa ba tana nan ayat da tai Allah ta hada mu da sahabban manzon Allah to Allah subhanahu wa ta'ala wato yace wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima shine aljanna وفيها بيان فضل اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما da yace cikin wannan aya yayi bayani na falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa makanatihim al-aliya da matsayin su wanda yake madaukaki wa karamatihim inda Allah azza wa jalla da darajar da suke da ita a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yanzu ga wani kwatance kai ne yanzu sai kai mutum kace wannan kai mutumin kirki ne duk abin da ake bukata na mutane kana tare da shi amma kaga matanka mutanen banza ne fajirai ne kaga ƴaƴanka mutanen banza ne waɗanda duk kake mu'amala da su babu wani dutse na nune mutanen banza ne ka zauna da mutanen banza ka tashi da mutanen banza kana mu'amala da mutanen banza kullun kana tare da su matan ka kuma da suke cikin gidan su mutanen banza amma fa kai mutumin kirki ne don Allah ya bonka yi wallahi ba ya bonka yi ba gayyacin mutunci yayi to haka suke wa annabi don sun tsine wa matansa sun kira su da munanan sunaye har karuwai suke ce ma matan manzon Allah wallahi alazim sun ambaci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce duk sun yi rudda sun kira su in kace sun ce aljibt wa tagut suna nufin Abubakar da Umar kuma wai suna yabon annabi wai annabi suke so makaleta Allah ka shirar da su
amin
wa hadha akhiru al-qism al-awwal min al-Qur'an bada yace wannan shine karshe wato karshen kismi na farko na al-Qur'ani shine al-muawwal wa kad khatama bi suratayn huma fi al-haqiqati lin-nabi sallallahu alaihi wasallam an cika ce da suwayen guda biyu wadan daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama da duna darajar sa aka fuskance su wa hasil huma al-fathu bis-sayf abinda ya samar da su kuma wato buki ne asali da aka samu da takobi wan nasr alaman man kata da zahiran da kuma taimakon da Allah ta'ala ya masa akan wanda ya yake shi a bayyane kama khatamal qism athani wa huwa mufassal kama yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya cike qismi na biyu shi kuma shine mufassal bi suratayni surori guda biyu wato kuma nusratul lahu bil hal alama qasadahu bi sharri ba ta da kula uzai kenan wadanda su kuma taimako ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa dangane da wanda duk ya nufe shi da sharri sai Allah ya bashi wadannan surori domin su masu zamanto kan da gaske a gare shi Allah kuma yake ya datar da mu wannan shine karshen wannan sura ubangiji Allah ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai ba mu yi ko aiki da shi wanda muke kuskure a cikin ta kuma muna roƙon Allah ya yafe mana surar da take biye ita ce suratul hujurat wa hiya 18 aya ita kuma ayoyi ne guda 18 wa mawdu'uha ra'isi babban abin karantar wata al-irshad lil mu'minina bi amri aw nahyi bima fihi salamul ummati al-islamiyya an usar da mutane wajen musu umarni ko kuma wajen musu hani game da abin da cikin sa akwai maslaha ga wannan al'umma ta musulmai wa salahi kiyaniha da abin da zai kyautata kasantuwarta ittahadat shu'uruhum aw ikhtalafat kuma wato abinda suke ji a cikin zuciya tunanin su ya zama to iri daya kuma tunanin su ya saba to yanzu an ba su wata sura da wata ka'ida wanda zai hada zukatan su waje guda ai babu abin da ya sabani da yake mafi girma kamar a yaki juna ko to a cikin suran Allah ya faɗi yadda za a magance irin wannan in ya faru tsakanin al'ummar mu'minai fa quwwatul islami tajma'uha domin ƴan uwantaka ta musulunci tana tattara musulmi a waje guda ko da ku tunanin su da ra'ayoyin su ya bambanta ibtada'at suratul karimatu bitanwihi bi sha'nil qur'ani ita wannan sura ta fara tana kambama sha'nin alqur'ani wa ta'arradat lil qadiyyati al-asasiyya allati ankaraha kufar quraish kuma ta bujiro da wata qadiyya wanda wannan qadiyyar ita ce tushe na musulunci wanda kuma shine kafiran Quraishawa suka musa wa ta'ajjabu minha har ma suka dinga mamaki dangane da wannan abin da musulunci ya fada wa hiya qadiyatul hayati ba'da al-maut shine hukuncin da Allah ta'ala ya ce wa akwai rayuwa da za ta zo bayan mutuwa kaga Quraishawa sun yi inkarin wannan to ita wannan sura ta tabbatar da cewa akwai rayuwa da za ta zo bayan mutuwa wal ba'thu ba'da al-fana za kuma ta da mutane bayan sun zan babu su sun kare wastadallat ala ithbat al-ba'thi kuma ta kafa dalili wajen tabbatar da cewa tashin al-qiyama fa akwai shi bi annahu laysa bi a'zami min ibtida'i khalqi as-samawati wa ma fiha domin a sake ta da mutane bayan sun kare ba shine yafi wahala a kayan asali kaga san mai da kasai da abin da ke cikin su ba ka fara yin abu ai shi yafi wahala akan ka sake yi ko to wannan tana da farawa da sakewa duk ɗaya ne a wajen Allah in babu wani wanda yake ne abin nan wanda shine yafi wahala ko can da Allah ta'ala ya ambata a cikin sautin nan zai ce wa huwa ahwanu alaihi ba wai ana nufi cewa idan ka wajen kwatance cewa wancan yafi wahala ne wannan kuma yana da sauki ba
room
a cikin room na'am wastadallat ala ithbatil ba'thi bi annahu laysa bi'azam min ibtida'i khalqi samawati wa ma fiha wa khalqi al-ardi wa ma 'alayha ta da mutane ba shine yafi wahala akan halittar kasa da abin da ke cikin ta ba wa nash'atin nabati wa thimarin min ma'in min ma'is sama ba kuma shine yafi wahala wajen tsirowa da tsirai da ƴaƴan itace kuma daga ruwa wanda yake guda ɗaya ba wato abin da zamu yi la'akari shi tashin alkiyama fa kullum ma Allah yana nuna mana shi a cikin zangon rayuwarmu baki ɗaya Allah yana nuna mana tashin alkiyama dan an nuna mana akwai ta kan mu gafala yanzu in an jima kowa zai je ya mutu ko ba haka bane ko akwai wanda ba zai mutu ba in yake in bai mutu ba to zai je nemo taimako dan ya mutu ko ba zai je kwanta ya bacci mace ya mutuwa ne wallahi Allahu alladhi tawaffa al-anfus hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha Allah ya kira shi a matsayin mutuwa kanin mutuwa ne baka san me yake faruwa ba da kai da macece bambancin ku numfashi amma yadda macece bai san me yake faruwa ba kai ma baka san me yake faruwa ba sai dai kawai in ka tashi a baka labarin cewa ai abu ya faru bayan ya ce a ikon Allah a dinka cewa yan kai duk karan nan baka ji ba da hayaniyar ne ce wallahi wallahi na tabbaci kuma sai ka farka idan gari ya waye kuma kowa ya rayo ba haka bane kuma in dare ya kuma a sake mutuwa kuma a sake to ubangiji yana ta nuna mana fa kiyamar akwai ta ne kuma haka da mana waje ya bushe yayi karfa babbe iska ce kawai take ta da yashi kuma idan Allah ta'ala ya zubo da ruwa sai kaga da wanda aka shuka da wanda ba a shuka ba duk ya fito dan adam yana neman wai har ma in ya je gona cire ruwa wanda bai shuka yake ba akwai wanda yake zaba saboda komai ya fito Allah yana nuna mana cewa tashin alkiyaman nan fa akwai ta yanzu komai ya mutu ƴaƴan itace duk sun bushe abinda yake cikin ƙasa ya kone kuma idan ruwa ya zo kuma sai a sake rayuwa wai je shuka ciyawa kuma ta rayu ai daga ƙwayar tata ne wacce take matacciyan Allah ya sake rayuwa da ita to wannan abu ne wanda yake tabbatacce wa anna zalika mithlul ihya ibadal maut kuma tsirarwa da Allah ta'ala yake yi na tsirai su fito shi ma kwatankwace rayarwa ne bayan an mutu to wannan sura tana bajan hankalin mutane akan haka wan taqalatis suratu lil hadithi anil mukaththibina min al umam as salifa kuma ita wannan sura ta sake ciruwa kuma duk ta yi batu akan waɗanda suke ƙaryata manzanni daga cikin al'ummomin da suka shigo wa ma halla bihim min al-kawarith da abin da ya fada musu na bala'o'i wa anwa'il azabi da nau'o'in azaba tahdhiran lil kuffar makkah dan ai gargadi ga kafiran quraishawa ay halla bihim ma halla bis-sabiqina kada fa su kuskura abin da ya fada ma magabata can al'ummomi su ma ya fada musu thumma taqalat as-suratu lil hadithi an sakratil maut sannan kuma sai sura ta ciro ta sake yin batu dangane da magagi na mutuwa wa hululul hashar da kuma wahalhalun tashin alqiyama wal hisabi da kuma hisabi ka san ba abu ne mai sauki ba tashin da za a yi ba wallahi ba abu ne mai sauki ba karka tsammata kawai wai duka dauka ne a ina tashi akwai tashin hankali akwai tashin hankali ba na wasa ba tsayuwa za ka yi kamar shekara 50,000 karka tsammata waya abu ne kankani tsayuwa ce za ka yi ta kimanin shekara 50,000 shi ne guni ɗaya fi yomin kana miqdaru 50,000 sala ba kuma wai baka gaji ba ka gaji amma ba kusa zama ba ba kuma wai baka je kishirwa ba ga wanda Allah ya jarrabe shi da kishirwa ko da ya samu ruwan insha Allah ba kuma wai kana neman abin nan ba za ka abin nan zafin rana ya dame ka an kawo ta kusa da kwakwalwarka bi kadar mil tana tsakaninka yanzu da rana ka san kilomita nawa ne yana da nisa
ai
kilomita miliyan 93 ne tsakaninka da rana amma ka je da take andabar ka don Allah to za ka wata kaman mil daya kai a wata ruwaya ma mai ruwaya ce shi bai san me ake nufi da mil din ba dan annabi ya ce me ka dabu mili sai ce aminul musafat aw al mil alladhi yuktahalu bihi al ayn ana nufin mil daya na zango mil daya 1 mile ko ko ana nufin mil wanda ake yin sanya tozali da shi masayi na cikin kuratan shi masu wasa bai yace to bai san wanne annabi yake nufi ba to ko mil zango guda ɗaya ne ya ambul yi kokari kai matashi yi kokari kai shugaba an ambaci wasu mutum guda bakwai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu Allah zai sa su a wata inuwa a ranna ba wannan inuwar sai ta Allah din ya faɗi nau'in mutum bakwai an faɗi matashi shabun nasha'a fi ibadatillahi ya tashi baka asara ba idan kai ta bautar Allah sauran abokanka suna ce maka ba ƙauye yadda da ƙauyancin inda ya karkashin bin Allah ne akwai wanda zaka zama dan gari su kuma su zama ƙauyawa dage wajen bin Allah tun kana ƙuruciyarka kar ka fasa har ka girma aikin ashada ka san Allah ya hana watsar da shi ko da ana samun kuɗi to zaka samu shiga wannan inuwa cikin nishadi da jin daɗi kaga kana fita anan ya maka hisabi sai kuma aljanna kenan to don haka akwai wahala a wannan rana fa abubuwan ne suna da yawa Allah ka sauƙaƙa mana wa khatamat suratu bil hadithi an as-saiha sannan sura sai ta cika ce da yin batu akan tsawar da za a yi allati akhrujun nasa biha min al-qubur wanda mutane za su fita game da ita daga cikin kaburburan su wato idan aka yi wannan tsawar busa kenan da za a yi wa yusaquna lil hisabi wal jazaa bayan sun fito sai a kora su zuwa ga inda za a musu sakamako kididdiga da kuma sakamako wa fihi ithbatun lil ba'thi ciki akwai tabbatarwa daga nan tashin alqiyama wan nushur da kuma ta da mutane a hannara su waje guda shine an-nashr an-nushur alladhi kadzaba bihi al-mushrikun wanda game da shine mushrikan quraishawa suka karyata to Allah subhanahu wa ta'ala yace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون
الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا أبو أنت سنك إيماني كذا كشاقبا كوكو نقاي ko ku nuna ɗaukaka gaba ga Allah da manzansa malamai suka ce a cikin wannan waccan sura da ta kammala suratu Muhammad aka biye mata da wannan suratu Hujurat fiha usulut tartib akwai kyautata jerantawa sau da yawa a cikin alqur'ani zaka ga surori da dama a cikin alqur'ani kamar yadda malamai ulumul qur'an suka fita mafi yawan surori a cikin alqur'ani ta baya tana da alaka ta gaba to wannan daga cikin alaka a surar baya mun ji abin da ya faru sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya yi hukunci amma abin sai bai kwanta musu a rai ba amma sun yi biyayya haka ne ko dama ana so ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a halin ka yadda da abin da baka yadda da abin ba kai biyayya ka tambasa zuciyarka tabi abin da Allah ya so ai shine yace la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ja'itum ɗayan ku bai zama mai cikakken imani ba har sai lokacin da abin da ransa yake sha'awa ya tankwasa shi ya ban nasa ya bi abin da yazo da shi. To kaga a lokacin sahabban manzon Allah har sai da Allah ya rarrashe su wa anzala sakinata alaihim wa asabahum fathan kariba, sai da Allah ya saukar da nutsuwa saboda dukunzuman da zuciyar su take su a ma'auninsu suna ga yarjejeniyar da aka yi nan an zalunci musulma. To sannan a ƙarshen sura Allah subhanahu wa ta'ala a aya ta 28 ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, kuma Allah ya aiko shi bil huda wa dinil haqqi, da shari'a da kuma addinin gaskiya don ya rinjayar da shi akan dukkan addini. To waɗannan abubuwa guda biyu kenan sai suka ja a yi tsokaci ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka kasance farkon musulmai da kuma sauran musulmai da za su zo a baya su fahimci kimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su ƙara girmama shi da darajanta shi. Sannan kuma a ja hankalin musulmai kada a kowane irin yanayi su ce za su bar umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata. To sai aka biye da wannan sura don a fara nuna musu darajar da annabi yake da ita, a ƙara girmama shi, a ƙara kimanta shi, a rika sallama masa a duk abin da ya zo na shari'a shi ne mai yanke hukunci. Kada a yi riga malam masallaci irin na Bahaushe, ba irin na shari'a ba. Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan ladhina amanu, ya ku wanda sun kai imani, la tuqaddimu, kada ku gabata, min qaddama kenan, wato bi ma'ana taqaddama, ay la tuqaddimu bi qawlin wala fi'lin, kada ku kuskura ku gabaci Allah ta'ala, kada ku gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ku rigayi magana akan wata al'amarin shari'a ba ku ji nasu ba, kada ku hanzarta wajen yin aiki ba ku kwaikwaya daga abin da Allah ya faɗa da wanda manzon Allah ya aikata ba. Don haka wannan zai iya kasancewa min taqdim, akan ce wato fulanun yuqaddamu bainan nasi, larabawa sukan faɗa ka ce wani an gabatar da shi gaba ga mutane, wato ya abin da ake nufi yana gaggauta yin umarni ko kuma yin hani, shi wanda yake a gaba ne kenan, ma'ana maganarsa ita ce take kasancewa a gaba. Kuma zai iya kasancewa hani ne aka ce la ta taqaddamu, wato kada ku nuna ɗaukaka, kada maganar ku fifita ta akan ta Allah da ta manzansa. Shi yasa kama ne dunkula maganar a nan wajen ya ce ai la tuqaddimu bi qawlin wala fi'lin, kowane irin aiki ne ku kada ku riga manzon Allah, ma'ana kafin annabi ya faɗa ku ku ce ga yadda za a yi, kada a yi haka. In aiki ne ku jira sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata kafin ku ku kwaikwaya, kuma in za ku yi ku samu ittiba'i. Kusa a cikin janibin tauhidi na yi mana magana a kayan ma'anan la ilaha illallah muhammadur rasulullah, wajibi ne mu fahimci me ake nufi a ƙarƙashin tauhidi na Ubangiji. Akwai tauhidi da ake ambatawa guda uku, akwai tauhidul uluhiyya, akwai tauhidul rububiyya, akwai tauhidi na al-asma'u was sifat. Shi wannan na tsaye kafirai ba su musunsa ba, rububiyya kafirai ma ba su musashe ba, waɗanda annabi ya je zuwa gare su. Amma na farko da na ƙarshe shi suka musa, uluhiyya sun musa, sannan asma'u was sifat sun musa. To sannan kuma tare da muhammadu rasulullah nan ma akwai tauhidi, shi kuma shi ne wanda malamai suke kiransa tauhidul ittiba, kadaita manzon Allah wajen biyayya, yana nan tattara a cikin muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. to nan da aka ce la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi nan an nuna muku ittiba'i wato duk abin da za ku aikata a cikin hidima ta shari'a ya zamanto Allah ne ya faɗa ko manzansa kada ku tsallake abin da Allah ya faɗa kada ku ce za ku yi kwaskwarima a abin da annabi ya ambata ku ballantana ku ce za ku watsar da nasa ku kawo wani Allah ya yi hani akan wannan ai al-muballighi anhu wanda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake isar da sako daga wajen Allah subhanahu wataala ai bigayar idni ma fi kitabi imma yaqi ne za ku yi kada ku yi ba da izinin Allah da manzansa ba wala fi shara'i'id dini duk wani abu wanda yake na addini kada ku yi ba yadda Allah da manzansa ya karantar ba ai la taqta'u amran duna Allahi wa rasulihi kada ku kuskura a matsayin ku na musulmi ku yanke wani al'amari ba tare da Allah da manzansa ba ko kuma koma bayan na Allah da manzansa duk abin da za ku yanke na ilimin shari'a to ya zamanto mai bibiya ne ga umarnin Allah da manzansa amma kada ku yanke wani al'amari koma bayan na Allah da manzansa idan kuka aikata haka to yanzu ba ku tabbatar da wannan tauhidin da Allah ta'ala ya aiko manzansa da shi ba shi yasa aka kira ku bismil iman inda har mutum mai imani ne to baya zarbabiya ya wuce Allah ya wuce manzansa kalar wazi razi yake fada cikin tafsirin safar razi yace wal asafu annahu irshadun amun yashtamilu kullu abin da yafi inganta irshadi ne wanda ya game dukkan al'amara saboda malamai sun yi maganganu mabambanta a kayan fassarar me ake nufi la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi to abin da shi ambata a wajen yafi ma'ana yace nusarwa ce da Allah ta'ala yayi da ya game dukkan al'amari na shari'a al'amari na addini wa man'un mutlaqun hani ne wanda aka yi shi sakakke yadkhulu fihi kullu ithbatin wa taqaddumin wanda duk wani abu da za a tabbatar to kar ka yi goma bayan nan Allah da manzansa wa taqaddumin duk abin da zaka kutsa cikin sa to kada ka yi ba irin yadda Allah da manzansa yace ba wastibdadin bil amri ko kuma ku ce za ku juye wani al'amari kada ku yi shi ba yadda Allah da manzansa yace ba wa iqdamin ala fi'lin ghayr daruriyyin min ghayr mushawara ko ku ce za ku kutsa wato cikin yin wani aiki ba aikin da yake na tilas ba a'a sai kun tambaya kun ji mai Allah da manzansa ya ambata don haka Allah madaukaki yace wattaqullah ku kiyaye dokar Allah subhanahu wataala inna Allaha sami'un lalle Allah mai ji ne da kaunikum da abin da kuke faɗi alimun Allah masani ne bi fi'likum da abin da kuke aikatawa don haka faman taqaddama ala Allahi wa rasulihi bi qawlin aw fi'lin fala thawaba lahu duk wanda ya zarbabiya ga dokar Allah ya wuce ta ko ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan ba shi da lada yana daga cikin irin wannan taqaddumi misali mutum ya kawo wani nau'in zikiri ba yadda Allah da manzansa ya ambata ba shi kuma sai ya tsara shi a irin yadda yake so kuma sai ya ce zikiri ne ko ya kawo nau'in wata ibada yanzu misali mutum ya ce la ilaha illallah sannan kuma ya dauko salatin annabi sannan ya dauko istighfari sai ya dauko wani sai ya faɗi wani adadi kuma ya faɗi lokacin da za a yi shi kuma ya faɗi ladan da za a samu a kai to wannan at-taqaddumu ne bayna yaday Allahi wa rasulihi domin Allah bai ce haka za a yi ba manzansa bai ce haka za a yi ba komai abin da ake bukata a cikin ibada annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai koya mana shi yasa ka Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kara masa yarda yake ambatawa yana cewa ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu ku dai abin da za ku yi bi kawai za ku yi amma kar ku kaga dan duk abin da kuke bukata sa na shari'a na addini an isar muku annabi ya tana da muku ballagar risala wa addal amana to don haka bi kawai shine abin da ake bukata yanzu misali mutum ne sai ya zo shi idan aka zo za a yi azkar bayan an yi da sallah ai ana subhanallah sau nawa ake yi sau 33 ana walhamdulillah sau nawa 33 ana allahu akbar sau nawa 33 ko 34 barakallahu fi to sai mutum shi da yazo sai subhanallah 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 sai da ya guda tare alhamdulillah 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 sai guda tare allahu akbar allahu akbar allahu akbar sai guda tare abu mai kyau yayi ko ba mai kyau ba na mai kyau ne ba mai kyau yayi ba dan yan shishigi ba a ce masa yayi haka bayan sallah ba in yayi yayi zunubi yanzu in yana sane mai makon lada laifi za a rubuta masa dan ba haka annabi ya ce masa yayi ba annabi ya ce bayan dubrar salawatul maktubat sau 33 ku zakai sai ka cika ce da tahlili ko kuma Allahu akbar ka cika ta ya zamanto 33 abinda annabi ya ce maka amma da ba lokacin da kai sallah ta farin Allah bane sai ka zo ka a masallaci ka zauna ko kai karatun alqur'ani ko kai nafilarka ko kuma kawai ka shigo masallaci ka zauna sai kana azkar ɗinka kai subhanallah subhanallah sai kai guda dubu alhamdulillah alhamdulillah sai kai guda dubu allahu akbar allahu akbar sai kai guda dubu ka kammala waɗannan abubuwan ka sai ka tashi ka tafsiya baka lada saboda wannan ya zama to zikiri ne mutlak shi kuma an sake ma mara amma idan har an yirga an ta'allaka shi da abin nan da fi'ili an ta'allaka shi ga aiki an ta'allaka shi ga lokaci to dole kaifiyarsa yadda aka ambata din nan haka zaka yi shi ko me kai shi a muhallin sa to shine wannan kabi Allah kabi manzon Allah amma duk lokacin da ka tsara wani abu koda mai kyau ne amma sai ka hawwala shi ba yadda manzon Allah din ya tsara ya ambata ya koyar ba to na wajen kai taqaddumi bai ne dai Allah ya rasul shi ne abin da aka hada kada kai zarfa ka tsaya a yi Allah jikan malam bai halal ba karamin bayani fa yi mana ba farkon mukaddiman nan tasu wallahi tauhidi da shi da malam Ibn Abi Zaid al-Qirawani ku je ku karanta har littafi ta kanas wani ya rubuta a kayan wannan abin nan mukaddima ta Ibn Abi Zaid al-Qirawani kan sala akan mas'aloli na tauhidi to kaga na wajen malam mai hadaru sai ya ce wai yakifu inda amrihi wa nahyihi inda aka maka umarni tsaya nan nan aka ce ka tsaya to tsaya inda aka umarce ka aka ce yi kaza to iya wannan din zakai karka daina shi din kake bukata kai hakan ake so kai karka ce kai kana da naka tunanin la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim ai Allah madaukaki masani ne gaba da aikin ku faman taqaddama ala Allahi wa rasulihi bi qawlin aw fi'lin duk wanda ya riga ya Allah da manzansa a wani magana ne wanda take ta shari'a da aka shar'anta aw fi'lin ko wani aiki ne wanda ake so ai a addini amma sai asar baki fala sawaba da bashi da lada wala yadhunnu anna zalika yakhfa ala Allah kuma kada ya tunani cewa wannan abin wai zai boyi ga Allah fala yu'aqibuhu bi ba zai masa hukuma ba wai a gyara gida sai a rasa ido ko to kar ayi haka wahiya amnu ayatin an kulli bid'atin fid din Allah ji kan malam gudu yace wannan aya ita ce aya mafi karfin da ta hana kowace irin bid'a a cikin addini la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi tsaya inda aka umarce ka ba buƙatar ka ƙara ya inganta cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ahadatha fi amrina hadha ma la yasminu fa huwa rabbu duk wanda ya kage wani abu a cikin addini abin da babu shi to a mayar masa man ahadatha fi amrina hadha wanda ya kaga a cikin wannan al'amarin nan to annabi yace al'amarin mu ya jingina abu ga kansa me kenan addini yake nufi annabi ya buƙaci ina ruwansa da duniya annabi yace mali wa dunyaku ni ko me hadan da duniyar ku haka annabi mali wa dunyaku ni me hadan da duniyar ku shi manzo Allah baya magana akan duniya ba abin da ya hada shi da ita shi. Yace kaman mutum ne fa da ya kamo hanya sai ya gaji sai ya samu gindin bishiya sai ya zo na gindin bishiya ya dan huta a gindin bishiya dan lokacin da zai dan numfasa sai ya tashi ya ci gaba da tafiya ce to kaman haka nake a wannan duniyar ta. Na dan zauna ne kawai dan huta shike ne kuma ci gaba da tafiya je inda zan san dosa. Sallallahu alaihi wasallam yace hubbiba ilayya min dunyakum aqimu wan nisa waj'ilat qurratu ayni fis sala. Shi duniya ba ta saba ce. To da haka da yace man ahadatha fi amrina hadha duk wanda ya kaji wani abu a cikin wannan al'amarin da addini ke nan musulunci ma dai samin wanda da baya ciki annabi ya ce ko